نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 21 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 15 ga watan Fabrairu shekara ta 2009. Wannan shine kafin na 60 daga cikin jeren karatuttukan littafin Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu muna kitabul wudu'i, wato matattarar da al-Imamu al-Bukhari ya tara mana ayoyi da hadisai da fatoyin malaman farko dangane da alwala. Mun kwana a cikin ainihin wato a ƙarshen hadisi na 196. A yau za mu tashi babi na 45, باب الوضوء من التوري. باب دكي بيان الولا دبوتا كودا تاسا واتو أصل التور دا الطست أبو بواني واتن دا سكي قدا بيو سنا إيا أوكا معنون جونا. التور يانا أوكا ربوتا، الطست كما تاسا أصل معنى سكينا، amma sai ya zama kuma suna tarayya suna karban ma'anonin juna. At-tast tasa sai kuma ta dauki ma'ana at-taur, sannan kuma ita at-taur ita ainihin buta sai ta dauki ma'anar at-tast. Abinda Bukhari yake so ya tabbatar anan shine, idan aka samu tasa, wannan irin wanda matan da suke ado da ita mai kamar ainihin wato kwano, aka zuba ruwa a ciki, ko ya halatta ai alwala da wannan ruwan, shine Bukhari yake tabbata mana da ya halatta. Idan kuma buta ce wadda ta zama da siffar buta ta roba, ko buta wadda take gora ko ta kula ko makamantan haka ta ƙasa, duk ya halatta. Abin da yake so ya nuna maka shine a zuba ruwa a cikin wani abu wanda wannan abun ya zama rufaffe ne ko ba rufaffe ba, ya halatta ai ainihin wato alwala daga gare shi. Daga cikin abubuwan da suka taso da ainihin wato wannan babin shine, akwai hadisi sahihi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umarni ko kuma ya hana a ainihin wato sharuwa daga gora wadda take wato rufaffiya haka kamar kwalba wadda take ba ganin abin da ke cikin ta ake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan. To maganar idda ta taso shine, in aka samu buta ko ya halatta ai alwala da ita, ya halatta wato an hana a sha ruwan buta, to asali ba ruwan butan ne aka hana a sha ba, hadarin da ke ciki, domin a hadisin Imamu Ahmad da Abu Dauda suka rawaito shi sahihin hadisi ne, sai wani ya taurin kai sai ya kokarin zai daga buta haka ya sha ruwa, sai miciji ya fito sai ya sare shi sai ya mutu. Wannan na daga cikin wallahu alamu dalilan da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ainihin a sha ruwa daga buta. To in ya zama wannan buta an yi ta ne da tasa ko da roba ko da wani abu, yanzu ba sha bane, alwala ne ko ya halatta, shine Bukhari yake so ya tabbatar maka da cewa ya halatta. Qala haddathana Khalid ibn Makhlad qala haddathana Sulaiman qala haddathani Amr ibn Yahya an abihi qala kana ammi yukthiru min alwudu'i. Amr dan Yahya yace ya karbo daga mahaifin shi Yahya, Yahya din yace bappa na ya kasance yana yawaita alwala. Shi ne dai hadisin nan na Abdullahi dan Zaidi da kullum Bukhari yake ɗauko shi ya biyo mana da shi, ya mana hujja da shi ta wani ɓangaren. Shi ne yake cewa bappa na ya kasance yana yawaita yin alwala. Qala li Abdullahi ibn Zaid, sai ibn Zaid sai ya ce wa Abdullahi dan Zaid, akhbirni kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yatawabba'u. Ka bani labarin yadda kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana alwala. Fada'a bitaurin, sai ya sa a kawo mishi taurin, shine buta ko kuma tasa din, mimma in wanda ke cike da ruwa. Fakafa ala yadayhi, sai ya tuntsuro wannan buta ya zuba ruwa akan hannayen shi guda biyu. Faghasalahuma salasa mirarin, sai ya wanke su sau uku. ثم أدخل يده في التور sannan sai saka hannunsa a cikin wannan buta ko wannan tasa famad mada sai ya kurkura baki wastansara ya shaki ruwa kuma ya fice salasa marratin so uku yayi kurkura bakin so uku yayi wannan shakar ruwa ya fice min gharfatin wahida kowanne biyu daga ciki yana hada da kwarfa daya ma'anan ya dibo ruwan kamar yadda muka yi bayani a baya sai guntsa ragowar sai bashi a hannun shi sai kurkura baki wannan ragowar sai ya shaka kuma sai ya fice sai da ya haka so uku ya zama kurkura baki so uku shakar ruwa so uku amma da kwarfa nawa da kwarfa uku kowace kwarfa daya yana hada kurkura baki da shaka fagasalahuma salasa mirarin mun koma ba thumma adkhala yadahu faghtarafa biha sai kuma ya shigar da hannun shi cikin wannan buta ko cikin wannan tasa sai ya kwarfo ruwa da hannun nashi fagasala wajhahu salasa marratin sai ya wanke ainihin wato fuskar shi sau uku thumma ghasala yadayhi ila almirfaqaini marrataini sannan sai ya wanke hannayen shi guda biyu zuwa gwiwoyin hannu kowane hannu daya sau biyu thumma akhadha biyadihi ma'an sai ya dibo ruwa da hannun shi famasaha ra'asahu sai ya shafa wa kanshi fa'adbara bihi wa aqbala ya fara daga bankan shi sannan yayi baya thumma ghasala rijlaihi sannan sai wanke kafafuwan shi faqala sai yace hakaza ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yatawaddau haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana alwala mahallin shahid shine mi yayi ainihin alwala da wannan taur ko buta ko tasa قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين wannan hadisin mun karanta shi a baya kadan a lamba ta 167 in ba a manta ba Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama da'a bi ina'in ya sa a kawo mishi ƙwariya min ma'in wadda take da ruwa a cikin ta fa utiya da aka tafi sai aka zo bi qadahin aka zo da koko waɗannan kalmomi jama'a saboda Hausawa da suka haife mu shi yasa mun girma cikin su a gaban su kuma ba ƴan boko bane ba ƴan Arabiya ba zalla Hausa suka iya yasa muke iya bambance waɗansu abubuwan wasu yaran yanzu sai sun yi hakuri me bambancin ƙwariya da koko da masaki da kwatanniya in ka dubi abin na farko da aka ce cewa aka yi da'a bi ina'in yasa a kawo mishi ina shine kamar yadda muka faɗi duk wani abu mai budadden baki ko wani abu wanda ake iya zuba kwalba ina uce hatta kwalbar turare duk ina uce to sai yasa a kawo mishi wani abu wanda yake da ruwa a ciki da aka tashi fa utiya bi qadahin sai aka zo mishi da koko sai yace rahrahin wanda yake da budadden baki yake da fadin baki ba mai tsukakken baki ba fihi shay'un min ma'in akwai ruwa dan kadan a ciki wannan nakira din littaqalili da aka ce fihi shay'un mimma in sai ka ce akwai dan ruwa kadan a ciki nakira da aka kawo litta qalili dan a maida ruwan dan kadan ne akwai ruwa kadan a cikin kokon fa wa ba asabi'ahu fihi sai manzo Allah ya sanya yatsun shi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala anas ana sahabi mai riwaya yace faja'altu anzuru ila alma'i sai na rinka duba ruwa yambu'u yana bubbugowa min baini asabihi a tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala anas anas yace fa hazartu man tawadda'a sai na lissafa wadanda suka yi alwala ma baina as-sab'ina ila as-samanina daga mutum 70 zuwa mutum 80 suka yi alwala da dan wannan ruwan amma kuma ya tsatsafo ne ai daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi yana daga cikin hadisan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda duk yayin da awar mu'jiza idan Allah ne ya aiko shi to ya tabbata annabi ta zama ba da'awa ba ta zama wahayi wanda duk yayin da awar mu'jiza in ya zama ba Allah ne ya aiko shi ba ya zama makaryaci ina fata an gane to menene mahallin shahid a cikin wannan hadisi fa utiya bi qadahin rahrahin duk wannan qadahu yana iya daukar ma'anar tauru kenan. Ina fata an gane. Shi yasa ita kalmar tauru din takan dauki asalin tasar, takan dauki butar. To akwai buta ta tasa, kaga ta hada abu biyu kenan, butar tasa to di yana iya dauka. Na'am.
Idan ka zuba mai abu ruwa sai ya koma launin wannan abu, kuma ka zuba mai juice mai koren kala sai ya koma kore shiwa, in ka zuba mai ja sai ya koma ja, wanda za ka zuba ruwa kuma sai ya koma bane, to launin abu ba ya zama da shi ko
ai dukkan ruwan da ya kwanta a wurin da wurin bai tasiri akan shi ba, ma'ana zan yana nan yadda yake ai babu matsala, shine kawai an zuba a ciki an cire shi yadda aka zuba shi shikenan. Babul wudu'i bil muddi, babin da ke magana akan alwala da mudun nabiyyi guda, ma'ana kofi guda din nan da kaga ana auna zakkafin da kai, to wannan kofin dama asalin shi ai muddun nabiyyi ne, wato annabi sallallahu alaihi wasallama yakan hada tafukan shi guda biyu haka, bai miƙe su gaba daya, bai dankware su gaba daya, sai yayi su yadda za su iya tallafawa, to in ya cika abin da ya cika shine muddun nabiyyi guda, to dan wannan kofin dama annabi sallallahu alaihi wasallama yace rula to daga mutanen makka ake dauka, abin da ya shafi nauyi kuma da awo shi kuma ana dauka daga mutanen madina ne, wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma haka abin yake. To amma yanzu ba za ka dogara da wannan hadisin ka je ka ɗauko abin da mutan makkan suke ba, don su ma sun koma na turawa suke, wannan rula suke amfani da ita, ma'ana sun bar asalin wanda aka basu a kai din. To amma abin da ya shafi muddun nabiyyi fa, to wannan muddun nabiyyi da yake daidai kofi guda, to ya ishe ka kai alwala, me yasa? Saboda ya ishe annabi sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. ابن جبر يأتي ياد أنس دمالي يأتي وا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من زال الله كسن تيناي وانكا aw yagtasilu, ko kuma yana wanke jikin shi. In ka ce yagsilu yana ainihin yagsilu, yana ainihin wanke jikin shi, yagtasilu yana wanka, to ɗayan abu biyu ne, mai riwayar ne sai ya hada guda biyu sai ya ce ko dai wannan ko wannan, bisa'i da sa'i guda, to sa'i guda shine muddun nabiyyi guda hudu, to sai ya ce ila khamsati amdadin, har yakan kai muddun nabiyyi guda biyar, wato kofi biyar, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wankan janaba da shi sallallahu alaihi wasallama, kamar buta kenan jama'a, buta wannan da ake alwala da ita ta ishe ka kai wankan janaba. Wa yatawadda'u bil muddi, sannan yana alwala da muddin nabiyyi guda ɗaya, shine kofi guda. To shine Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi, wata rana sai wani yayi yace yo amma aini ba zai ishe ni ba, sai Jabir yake cewa amma ya ishi wanda ya fika, sai yace aini ina da yawan gashi, sai yace wannan din ya fika yawan gashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato mutane wani yazo a zubawa dai ma sai juya buta guda a katukuna kafin haji ko ina. To amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci koda a bakin teku kake kai taka tsantsan, saboda shi ruwa din daraja ce, rahama ce. Na'am. Babu laifi, al-maqsudu hasal, indai har wankan ya wanku koda da mudu uku ne, ai duk abin da ya shafi mu'amala ba kaidi bane dole, sallah azhar in kai raka'a uku ba te ba, in kai raka'a biyar ba te ba, dole sai kai hudu, amma nan an ce annabi yana yi da mudu nabiyyi hudu, wani lokaci ya kankara biyar, to shikenan kai kuma sai zama zaka iya yi da uku, babu laifi. Khairan. Babul mashi ala al-khuffaini, al-Imam al-Bukhari yace babin da ke bayani akan ya halatta ayi shafa akan hufi guda biyu. Kalmar asalinta daga al-khuffu ce, wato ainihin takalmin da yake lullube kafa. To asali shi khuffi jama'a, shi yasa dan saboda mas'alolin wasu abubuwan ba mu san su ba, shi yasa nazo mana da khuffi, tare da cewa na mai dan karamar kafa ne, wanda ba dan haka ba da sai in sa kafa ta wannan ta yi girma game da shi, sai wanda yake da yar kafar da bata wuce irin kafar yan mata ba haka, ko yan mutane sun sama yan wannan jama'a shi ne asalin hufi, wannan asalin fata ce, don aka yi shi yadda ka gan shi haka da zallar fata sai a kira shi al-khuf, idan aka yi shi da kirtani ko da wani abu shine sai a kira shi aljawrab. Ina fata an gane. Gashi da yake abin a zamanance ne sai kaga sun dan sa zip a nan gefe. To akan yi wani sai a yi mai tsawo haka yayi tsawo ya kai kamar kaurin shi har ya kai kamar takalmin ruwa. Wannan shine asalin khufi jama'a. To asalin yadda suke sa shi ba suna sa shi a matsayin safa bane. Suna sa shi a matsayin takalmi ne, wato in suka sa shi ba sa saka shi a cikin wani takalmi. Yadda yake haka zaka ganshi suna yawo da shi, shine asalin khufi wannan. Wannan zallar fata ce, fata da ka sani zallarta mai kyau. Ina fata an gane. To wannan ainihin shine khufi. To abinda ake so a ce shine in ka sanya wannan khufi bayan kayi alwala zaka iya yin shafa akan shi. To in ka zo shafar abu ne mai sauki ai shafar, domin ka dubi yadda yake gashi yanzu yana suranta yadda kafa take nan sama, zaka dangalo ruwa kawai ka shafa haka shikenan. Abinda yazo a tabbataccen hadisi kenan cikin sunan Abi Dauda, hadisan da suka zo cewa za a yi shafa sama da ƙasa din bai tabbata ba. Abinda ya tabbata shine sama, har Sayyidina Ali yake cewa da da ra'ayi ake addini. To da ƙasan hufi yafi dacewa a shafa ba sama ba, saboda ai ƙasa da yake taka ƙasa yace. To amma kuma sai ga Annabi sama yake shafawa, dan haka abin tunda ba da ra'ayi ake ba, to dan haka bari ayi yadda aka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka wannan shine hufi jama'a. Riyal biyar suke sai da shi a Makka ko kuma riyal goma, gurgudan da yadda ka iya ta yi. Ina fata an gane. Eh shine dan mutanen ma alhazain suka je suka samu Laraba, duk abin da Balarabe ya ce sai ka dauko ka bashi. Mutane suna daukan sahabbai ne. Kaza saban alhaji ne je zai je ne da cikakken imani malam, sai sun shashi tukunan sannan sai fahimci anya waɗannan ko yaya. Da yawanci ai waɗanda kake kasuwanci wurin su ba Balaraba bane. Indiyoyi ne dan Bangladesh sun zo neman kuɗi ne kawai. Dan haka kai wasa sai su yanke ka. Dan haka duk abin da aka faɗa maka ka taya, ko littafi ne ko Qur'ani ne, naka ce riyal goma ka ce uku a fara haka irin cinikin Lagos. Na ba ta an gane. Eh a Lagos sai an gama ciniki tsabin ka zo biya sai ka rage, sai an gama daidaitawa fes dubu goma in ka zo biya sai kuma ka bada dubu uku, sai ce yaya kuma to ƙarshen ta sai a zuwa daidaita a dubu bakwai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babul masnam kalamu duk barazana ce, abinda ba wahayi bane sai a ce kalamu wahid. Wato kun ga saboda yadda mutanen mu suke karanta tarihin sahabbai, mutane ne masu gaskiya kaza kaza. To da ka sauka Makka din nan kuma zaka gansu da siffar da kai a garin ku, duk wanda ka gani da wannan siffar mutumin kirki da doguwar riga da rawani da gemu, to sai ka ce ma shine Sheikhul Islam da kake karanta. To ƙarshen ta sai zama in ka bashi riyal 500 in ya rena hankalinka kai siyar riyal 30 sai ka riyal 20 ya baka, akan cewa 50 ka bashi dan fare ka. Shi yasa yana daga cikin kullum abin da muke cewa hukuma alhazai a wayarwa da alhazai kai game da ire-iren waɗannan abubuwan. Kar ku ɗauka cewa mutanen nan da kuka je kuka samu su ne sahabbai su Abubakar da Umar da kuke karanta. Wani ma sai ya ga dama zai sallah, in aka kira sallah tunda dai dole a rufe shago sai ya rufe shagon ya zaman shi a ciki, ya kunna tabar shi ya sha kawai. In kowa ya bude shi ma ya bude, sallar ce shi ba zai ba. Qala haddathana Asbagh ibn al-Faraj ibn al-Faraj al-Misri an ibn Wahab qala haddathani Amr haddathani Abu an-Nadr an Abi Salamah ibn Abd al-Rahman an Abdullah ibn Umar an Sa'd ibn Abi Waqqas an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه مسح على الخفين. وانا حديثي كاغا الإمام البخاري ويا رويتو شي دغ مالن أصبغ أصبغ yana daga cikin daliban Imam Malik ɗan Misra, wanda bayan yayi karatu a can kuma ya dawo ya karatu wurin Imam Malik, yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da fiqh na Malikiya. Sannan kuma kaga shi Asbagh din sai sake ruwaitowa daga wani almajirin Imam Malik din dan garin su ɗan Misra, shine Abdullah ɗan Wahab. Shi kuma yace al-Imam Amr ya bashi hadisin da ya samu daga Abin Nadri, Abin Nadri ya karbo daga Abi Salamah dan Abdurrahman dan Auf. Shi ko Abu Salamah yace an Abdullah ibn Umar daga Abdullah dan Umar, an Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdullah dan Umar daga Sa'ad dan Abi Waqqas. Wannan ita ce riwayatu sahabiyin an sahabiyin, sahabi ne ya ruwaito daga sahabi, karamin sahabi daga babban sahabi. Yana faruwa haka. Yace annabi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu masaha ala al-khuffain, Sa'd dan Abi Waqqas yace daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi lallai yayi shafa akan hufi guda biyu. wa anna Abdullah ibn Umar kuma lalle Abdullah dan Umar da yaji wannan hadisi daga wani babban malami cikin sahabbai sa'ala Umar an zalika sai je tambaye mahaifin shi game da haka fa qala na'am sai mahaifin shi Umar yace haka abin yake idza haddathaka shay'an sa'ad an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fala tas'al anhu ghayrahu yace kuma daga yau duk abin da Sa'ad ya baka labari cewa daga annabi ne kaka sake tambayar wani wannan tabbas ne su Sa'ad ba sa wasa wa qala Musa ibn Uqba Bukhari yace kuma har waya Musa dan Uqba yace to yanzu kaga wannan surar shi zahiri mu'allaq ne ko to amma yana nufin da isnadin farko da isnadin farko in ka duba anan zai ce akhbarani abun nadari abun nadari shi ya bada wannan hadisi ga Musa dan Uqba to sai ka duba a can bayan abun nadari wane ne Amr to ma'ana wancan isnadin yadda ka ji shi turyan turyan ka dauko shi amma in ka zo daidai ainihin wato a wajen abin nan Amr din nan to Musa dan Uqba ne madadin Amr anan yace akhbarani abun nadari anna Aba Salamata akhbarahu abun nadari ya bani labari cewa Abu Salamata dan Abdurrahman ya bashi labari anna sa'adan lallai sa'ad fa qala umaru li abdullahi nahawahu ma'ana yadda kaji wancan labarin ko haka yazo a naku anna sa'adan haddathahu sai me fa qala umar to shine abin da babu a wannan nuska sai yace anna sa'adan amma yana nuna wannan nuska za ta fi kammala saboda maganar ta fito anna sa'adan haddathahu ko lallai Sa'ad ya bashi labari kamar da yadda ya ji wancan hadisi qala haddathana amr ibn khalid al-harrani qala haddathana laysu an yahya ibn sa'id an sa'ad ibn ibrahim an nafi ibn jubair an urwa ibn al-mughira an abihi al-mughira ibn shu'ba an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annahu kharaja li hajatihi urwa dan mughira tabi'i ne kuma dan gidan mughira dan shu'ba yace ya karbo daga mahaifin shi mughiratu dan shu'ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kharaja li hajatihi manzon Allah ya fita domin ya biya bukatar shi ko ya shiga ban daki ko ya tsuguna wani wuri haka fattaba'ahu al mughiratu sai mughiratu ya bi shi bi idawatin fiha ma'un da gora ko yar buta wadda take akwai ruwa a cikin ta fa sabba alaihi hina faraga min hajatihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatar shi sai ya miko hannun shi mughiratu yana zuba mishi ruwa shi kuma ainihin wato yana ainihin fatawadda sai ya alwala wato da ya gama biyan bukatar shi sai ya zo yana alwala shi mughiratu ne yake zuba mishi ruwa wa masaha alal khuffaini kuma ya shafa akan khuffi a cikin wannan alwalar yanzu mun samu hadisin shafa akan khuffi daga mughiratu ibnu shu'ba daga kuma wa daga sa'ad dan abi waqas sannan kuma Umar ya tabbatar da wannan riwaya haka malamai suka bi suka bincika sai da suka tabbatar da cewa hadisin shafa akan khuffi mutawatiri ne dan haka duk al'umman musulmi sun hadu baki daya akan cewa shafa akan khuffi daidai ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har al-Imam an-Nawawi yake cewa yayin da ya zama an samu khawarijawa da ƴan Shi'a sun yi suka akan abin bayan ya tabbata to wannan yana nuna lallai ne wannan sunna ka aisa sauci da ita domin yadda malaman sunna suke shine duk sunnar da kaga ƴan bid'a sun nace wajen sukarta to dalili ne akan kuma ahlus sunna kasi wasa da ita sun hura wutar sukarta ku kuma sai ku hura wutar rayata in ba haka ba sai ta mutu su suna suka ku kuma ba ku aikata ta mun ga dubi yanzu duk ƴan bid'an Najeriya suka suke game da dagaggen wando dukkansu suka suke amma an ka tambaye su tsakanin ku da Allah dan hodiyo ya tabbatar da yanke tufafi da wando da wane ne a cikin ihya'u sunna ko bai tabbatar ba za su ce ya tabbatar to amma sai kaga wanda ahlus sunna kuma yana jan kasa kamata ahlus sunna su hura wuta game da wannan sunna ahlus sunna su aje gemu dangaza dangazan gemu saboda ƴan bid'a ba sa son gemu da sun ga gemu sai hankalin su ya tashi ya kamata duk waɗannan ahlus sunna ma'ana su dawo su zama ahlus sunna na gaske su rayu amma kai zama ku narke cikin ƴan bid'a Allah ya kiyaye dan haka Nawawi ya ce to shafa akan hufi din yafi falala fiye da ka wanke kafarka har yace in ko kyama ce ta sa ka ki shafa akai din yace to kai bid'a amma an ka yadda cewa shafai ya halatta kuma wankewar ya halatta, sai dai kawai sai ka cire takalminka ko ka cire huffinka sai ka wanke kafarka, babu laifi. Sai yace amma ka bar abin da yafi falala. Amma in kana kyama ne kana ganin abun fa haka bai yi ba, to kuma wannan akwai matsala. Allah ya kiyaye. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره جعفر دن عمرو دن أمية الضمري كونغا وانا يارا هنا ديلغا تكيون وطن دا يفارو إرين يدى وانا قضير تفارو ما أنا سد أكا النبي صلى الله عليه وسلم يتورى su Ja'far dan Abi Talib suka tafi yaki kasar Italy, sai aka kashe Ja'far, aka kashe Abdullahi dan Rawaha, aka kashe su uku da aka kashe komandojin. Sai Khalid ibn al-Walid sai ya dauki tuta ba tare da annada shi ba, saboda yaga tariki ce. To wannan yaron Ja'far mahaifin shi sahabi ne, ya sa mai suna ne saboda wancan Ja'far din da aka kashe. Yana daga cikin wannan sunnar da muka ce Ibn Abi Shayba ya ruwaito cewa sahabbai suna sanyawa ƴaƴansu da aka haifa dadimi-dimi kusa da wani shahidi da aka kashe. To wannan ainihin Ja'far dan Abi Talib da aka kashe yayan Sayyidina Ali, sai ya daidai da mahaifin shi Amr dan Umayya al-Dhamri, wani jarumi ne cikin sahabbai, shine sai ya dauki ainihin sunan yaron sai ya sanyawa dan nashi Ja'far. Ina fata an gane. Saboda haka sunna ce ta salaf jaba. Anna abahu akhbarahu, yace mahaifin shi ya bashi labari, wato mahaifin nashi shine Amr dan Umayya al-Dhamri, annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala al-khuffaini, ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana shafa akan huffi guda biyu. Shi wannan Amr dan Umayya al-Dhamri jama'a, asalin shi mutumin Makka ne. Lokacin da kafirai suka kama Hubayb al-Ansari suka kashe shi, Hubayb yana da, zamu karanta hadisin shi anan gaba insha Allah ta'ala. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu mutane ne su tafi jihadi, da suka je kawai sai kafirai sai suka yi musu kofar rago sai suka tare su, suka tare sai sahabban sai suka sheka da gudu sai suka hau kan wani tudu ko dutse. Sai kafirai suka ce ko ku sauko cikin girma da arziki, mai muku abin da zamu yi muku cikin sauki, ko kuma duk wanda yake saukowa muka jefa igiya muka jawo shi, to zamu yi mishi kisan wulakanci. To wani da ya sauko haka, sai wani yace sam shi ba zai bada amana ga kafirai ba. Haka aka rinka jawo wasu ana kashe su haka dai. To daga cikin waɗanda aka jawo akwai Hubayb al-Ansari. Shi wannan Hubayb da aka jawo shi za a kashe shi, sai mutanen wani gida, wato wani family, sai suka ce a wannan a bamu shi, wannan kisa na musamman za mu yi mishi, shi ya kashe mahaifin mu. Shi ne suka kama shi suka je suka daure shi a kofar gida. Yar take bada labari, yar gidan wadda ta musulunta daga baya, ita ta zo tana bada labari, ta ce ta ga abun mamaki saboda sun daure shi, sai su hana shi abinci, sai ya ji yunwa ya ji yunwa. Sannan ta ce sai su kewayo suna kallon shi, sai su zo, in suka zo sai su samu abinci dama da hagu a gefen shi, kuma abincin da ba a samu a wannan lokacin, abincin da ake samu da kaka in bazara ce sai a ga an samu abincin bazara, misali haka. To da suka je shi ne suka je za su kashe shi, suka fita da shi wajen harami, sai suka samu wukake da rezoji suna tsaga jikin shi suna cewa ya kake ji inda mai gidanka Muhammadu ake wa haka. Sai ya ce hashahullahu an zalika, Allah ya tsare shi daga kawowa wannan halin. Ya ce a yanzu da nake ban san in ji kaya ta soke shi. To shi ne sai suka ce ko kana da wata magana, ya ce bai da wata magana, sai ya ci gaba da rera waka. Shi ne sai yake cewa walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi shakkin kana lillahi masra'i وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. yace ban damu ba in ko kashe ni ko in fadi ta dama ko in fadi ta hagu, babban makasudi dai na san zan yi mutuwa shahada ne, dan haka a hannun Allah zan fadi. To lokacin da suka kashe shi, Abu Sufyan lokacin yana bakin kafiri, shine shugaban arnan Makka ma, sai yace to abinda za a yi a zo a kere shi, wato a zo a yi crucifying din shi, a makale shi a daidai Ka'aba. Haka haka aka zo aka makale shi daga shi sai gyauto, aka makala gawar shi aka daure a ice. Haka aka ce saboda kowane matashi ya gani cewa to duk wanda ya mana tawaye haka za mu yi mishi nan gaba. To da labari ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce wane ne zai je cire gawar Ubay ya je mishi likafani ya mishi sallah ya mishi abin nan sutura ne. To wannan sahabin Amr ibn Umayya al-Damri shi ya ce zai yi haka, ya je sai da ya shiga kurdi dan dan Makka ne, sai da ya shiga ya je ya faki idansu, ya je cire gawar, ya je faki idansu basu gani ba, ya saka ya shi ya mishi kabari. To Amr ibn Umayya al-Damri ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mazaje yan takwana duk inda aka ce in cewa kai za a tafi sama a dawo, ko yaya ne akwai, bai taba cewa waye zai yi kaza a rasa ba. Duk sanda aka ce waye zai yi kaza, sai ka ji wani ya daga hannu. Sahabban manzon Allah kenan, rijalu, Allah da kanshi ya ce mazaje ne. To shi ne yake cewa lallai Amr dan Umayya al-Damri yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shafa akan khufi, taba'ahu Harb ibn Shaddad wa Aban an Yahya. Wannan mutaba'a ce wadda ainihin wato aka yi daga Yahya din game da riwayar Shayban. Qala haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana al-Awza'i an Yahya an Abi Salama an Ja'far ibn Amr an abihi qala رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسه على إمامته. كاجي وانشان حديثا أما دون لفظ يجي أينهم واتو عمر دون أمية يجي ياغا النبي صلى الله عليه وسلم ينا شافا أكل لونيش وتابعه معمر معمر يا أينهم واتو يمتابع جا أينهم أوزائي أكن وانن حديث نعم وخفيهكو wa khufaihi, wato bayan ya ce yamsahu ala imamatihi sai ya ce wa khufaihi, haka ya kamata asalin riwayar dai kan wannan nuskar akwai dan abubuwan da lallai sai mun abin nan duba. Yayi shafa akan rawanin shi da kuma ainihin hufin shi guda biyu. Sai ya ce to taba'ahu ma'marun, ma'marun ya ruwaito wannan hadisi ya biyo Auza'i akan shi an Yahya daga Yahya, wato wannan da a aji ne shine sai a tsaya a warware yadda mutaba'an nan take. In ka dubi isnadin farko, almajirin isnadin shine Auza'i, Auza'i daga Yahya ko, to nan da yace taba'ahu ma'amarun, to wannan damirin hudin ya udu ila al-Auza'i, wato kamar yadda Auza'i ya ruwaito wannan hadisin daga Yahya, haka Ma'amar ma ya ruwaito wannan hadisin daga Yahya an Abi Salama an Amrin qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yace yaga annabi sallallahu alayhi wasallam. Jama'a, babu tantama shafa akan hufi ya tabbata, inma akwai ka'idoji ne. Ka'idar farko ga ta zamu zo mu samu ita ce kafin ka sanya huffin sai ka yi alwala, alwala tsaf irin ta sallah, ko da ba lokacin sallah bane sai ka kawo huffin ka kasa. Idan kai to in mazaunin gida ne kai ba matafi ba, kana da yini guda da kwana guda, haka hadisi ya baka. Ina ma'anar wannan yini guda da kwana guda shine ka sanya wannan huffi karfe 9 na safe, sai ka fita kasuwa ko office ko wata harka taka, lokacin sallah azhar yayi, in kai alwala ka gama tsaf, abin da ya rage shine ka wanke kafa sai ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafi saman huffin dama da hagu. Sallar la'asar haka, magariba haka, isha haka. To anan ka kwanta da huffinka, baka kwanta da huffinka ba, kana dai cikin wannan alfarmar. Sai dai in ka kwanta da huffinka ka tashi da shi, shikenan baka da mas'ala dangane da sai ka sake alwalar da zaka wanke kafa. Kawai kana yin alwala sai ka sake shafa, domin su Larabawa fa har yanzu suna kwanciya da huffi jama'a, ba abin da ya shafe su. Shi yasa zaka ga duk wani takalmin ka je zaka shiga Ka'aba da shi, zaka an tsaye da kai a ce cire shi, amma in ka je zaka shiga da wannan ba wanda zai maka magana. Zaka mutane su shiga da shi, su yi dawafi da shi, su yi duk inda za su je da shi, so da dama shi gashi ka gan shi fata ce, ba wanda tune zai dauka ba. Na fata an gane. To idan ka kiyaye wannan, huffi yakan samu matsalar yagewa. Shin idan huffi ya yage za a iya shafa a kai? Eh, malamai suka ce matukar dai ka sa shi a kafa, yadda in kana tafiya ka daga kafa zai biyo ka, ba zai fadi ba, to yana nan a huffi za a iya shafa a kan shi. Amma in har ka sa shi ka daga kafa zai fado, to wannan kuma wasan yara ne, ba huffi ba ne. Wannan sassaucin ya hada da namiji, ya hada da mace. To matafiyi shi yana da kwana uku da yini uku. To wata ka'ida ita ce idan mutum ya sanya huffin shi, da ya sanya huffin shi tsaf, sai kuma aka zo za a yi sallah, sai ya fasa yin sallah da huffin, sai ya cire huffin ko zai sake wanke kafar a sai je sallaci haka kamar mutun ne ya gama yin alwala tsaf sai bayar akai mai aski ƙwaryen molo ne ko ba ƙwaryen molo ba ko akai mai yankan kumba ba zai sake wanke hannun shi ba zai sake alwala ba zai sake shafar kai ba a yana daure da rawani ne sai ya shafa akan rawani sai ya fasa yin sallah da rawanin sai ya cire shi sai ya sallah haka babu komai ba zai ce zai sake maida rawanin ko kuma sai ya sake alwala ba ko an fahimta domin asar da kake saye da huffin kaya abin da shari'a ta aza maka an fahimci wannan dan haka ina fatan in zai yi ku samu wannan littafin koda ku karba ku photo star jama'a gashi almasu alal jawrabaini shafa akan jawrab guda biyu wato safuna guda biyu wani babban malami ne al-allamatu jamaluddin al-qasibi babban malamin hadisi ne na kasar sham ya rasu 1914 kadan daga lokacin da turawa suka shigo mana kasar nan kenan to tun a lokacin ya rasu babban malami ne yana da tafsirin alqur'ani wajen mujalladi 16 ne yana daga cikin ingantattun tafsirin shi to jamaluddin al-qasimi ne aka ce mishi ala gafarta malam yan makaranta fa sun daina yin sallah saboda kasancewar alwala ga sanyi ga kaza yaya ko akwai sassauci sai shafa akan safa shine sai rubuta wannan littafi almasu alal jawrabaini yace ya halatta to a ciki ya tabbatar da shafa akan huffi shafa akan safa shafa akan takalmi to al-sheikh Nasiruddin al-Albani yace haqiqi da takhrijin wannan littafi gashi sai kuma ya cika sa da tamamun nusah fi ahkamil masah wasu hukunce waɗanda malamin bai tattauna ba sai ya karasa akwai buƙatar ka samu wannan littafi sannan ka samu fatawa fil masih alal khuffaini ta babban malami malam Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta musu hukun dai ji wannan jama'a kuma afwan shafa akan huffi jama'a da safa hatta malikiya sun tabbatar yana nan a cikin sharhin mukhtasar wanda aka fasani da lawwali to a cikin lawwali din sai da ma dan ma ya fahimtar da kai safar sai da ya faɗi sunanta ma da broken arabic yace shurrab shine sunan safa ko huffi ko menene da broken arabic da galgaliya ina fata an gane na'am
yanzu muna da dama da zamu shafa a kai dora da irin ayyukan sanda to da jiya da cikin kokowa shi ke nan wannan hukuncin da
kaka haka hukuncin yake ai ba wai sai kiyasi ba akan cewa a'a akwai nassoshi na musamman akan shafa akan takalmi dan sanda ne ko soja ko ko gama garin mutum ne ko wani iri ka sanya takalmin ka cover shoes amma ka'idar dai tana nan ga ta zamu zo mu samu sadda zaka sanya takalmin kafa ciki sai kayi alwala to in ka zo zaka yi sallah zaka iya shafa akai mun karanta wannan a baya ba sai dan sanda ba ko dan sanda ko soja ko wane ne don ana daukan cewa sai yan sanda ko sojoji saboda suna da takalmi wanda yake da wahalar cirewa a'a kowa ma yana da sassaucin ya shafa akan takalmi ya tabbata hadisai ne ingantattu suna nan a cikin sunan Tirmidhi cewa kana yamsahu ala na'alaini sannan ku karanta littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna za ku ga ya ka hadisan yin sharhin mas'alar dalla dalla sannan da sharhin sunan Tirmidhi na malam Ahmad Shakir a cikin mujalladi na farko duk waɗannan littafai sun tabbatar da ana iya shafa akan takalmi safa huffi amma sharadin shine ai alwala a wanke kafa kafin a sanya su dan haka gashi yace babun idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani babin da ke bayani akan cewa idan mutun ya sanya takalman shi kafafuwan shi a cikin takalma a halin suna da tsarki to zai iya yin shafa akan waɗannan takalma ko kuma hufi qala haddathana abu nu'aym qala haddathana zakariya an amir an urwa ibn al-mughira an abihi qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama fi safarin مغيرة تنشعب ايتي ناكسا انشيت ارد من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم اهال تفيا فاهويت لأنزع خفيه سينا لسنا كون سنكيا دن انشري ومن ظن الله صلى الله عليه وسلم خفين شقودا بيو فقال سيتي دعهما ربنا سوكك تريسو فإني أدخلتهما طاهرتين ناسا ياسو سوبين دسنا دتاركي تاركين الولا فمسح عليهما سيي شافا أكن سوبيو لن wannan dalili ne akan wannan maganar da muka faɗi. Don haka jama'a, kamar yadda na ce, ba tare da wani ɓata lokaci ko jayayya ko wani abu ba, shafa akan hufi dai ya ainihin tabbata da ijma'in musulmi. Sa'annan kuma mas'alar malamai na shigar da ita cikin aƙida, saboda khawarijawa da ƴan shi'a sun haɗa kai akan rugurguza matsalar. Don haka ga za ka ga al-Imam at-Tahawi a cikin littafin shi Aqidatu at-Tahawiyya sai da ya shigar da ita, yace wannan al-masha al-khuffaini fi safari wal hadari, muna ganin halaccin ai shafa akan hufi a halin zaman gida da halin tafiya, don duk abin da ya zama ƴan shi'a sun tabbatar al-ummar musulmi sun haɗu a kai, su kuma dalili ne akan su yi inkari. Kamar yadda muka kawo muku a can baya cewa wani ɗalibin su ya tambayi malamin su yace, algafata malam, ina zaune garin da yake babu malaman shi'a, yaya zan yi da fatawa? Sai ya ce, ai ba matsala, tafi ka je ka tambayi malaman ahlus sunna, duk abin da suka ce maka halal to ka saba wannan abin, shine namu addini, wannan shine uslubin da suka abin nan. Dan haka a hankali a hankali sai kaga an waye gari gaba daya, addinin musulunci da musulmi suke gaba daya shi'a sun canza shi. Yanzu a ce jama'a babban birni irin Iran babu masallacin juma'a, to talauci ne yasa ko menene? Ba su da kuɗin gina masallacin juma'a ne, amma sallar ba ta da muhimmanci a gare su ne, domin Khomeini a cikin Tahrir al-Wasila cewa a waɗannan zamunna sallar juma'a ba wajibi bace, domin sahibul asri bai bayyana ba, ma'ana sallar juma'a ba ta zama wajibi sai lokacin da mahdi ya bayyana. Saboda haka ku karanta littafin alamomin gane ɗan shi'a na Malam Sa'idu Gusau, wanda sun taho cikin wannan bala'in zazzakiya so ya hallaka su, suka gane kafirci ne, suka yi tsalle suka bari. 1995 shi ne ya marmaza ya rubuta wannan littafi alamomin gane ɗan shi'a, ya faɗi abubuwan ƙarara cewa babu yadda za a yi addinin shi'a ya iya tafiya tare da addinin musulmi. Sai sa kullum nake cewa duk waɗannan ƴan ɗariƙu da kuka cewa sun baiwa ƴan shi'a fage a masallatansu, wai sun maida mas'alar demokuraɗiyya ce, tunda ƴan shi'a na faɗin kalmomi da ke ɓata wa ahlus sunna rai, to wai sai suka ba su fage? To lokaci na yi za ku ga sun kama su sun bubbuge su, sun karɓe masallatan, sun daina sallah, sai su maida su makabartu, abin da suka yi kenan a ƙasar Iraki. Kabari ya fi masallaci daraja a wurin ɗan shi'a. Za ka ga gini a Iran, babban gini sai ka ɗauka masallaci ne, a kabari ne. Na fata an gane. Saboda haka lallai ne ahlus sunna, sassauci da kuke tunani wai zai iya yiwuwa akan a haɗa kai da ƴan shi'a, pau 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 ba zai yiwu ba, a haɗa kai da ƴan shi'a sam ba zai yiwu ba, domin ɗan shi'a ba shi da maƙiyi wanda yake shi kadai tilo a duniya sai ahlus sunna. Ku je Iran ku gani, kowa na da kansila da senata da pre da reps da wane ne, House of Assembly da Yahudawan Iran da Kristocin Iran suna da senatoci a cikin parliament na Iran, suna da ciyamomi da kansiloli a wuraren da suke bangarorinsu ne a ƙasar Iran. Akwai cocina na Yahudawa, akwai na Kristoci, amma babu ahlus sunna a cikin siyasa, ko kansila ba za su bari ba, su ahlus sunna ne kawai maƙiyinsu. Saboda haka duk wani wanda yake ganin don ƴan shi'a suna da hikimar cewa wai a aqida hada kai, aqidar hada kai shine at-taqrib, shin zai yiwu hada kai tsakanin ƴan shi'a da ahlus sunna? Wannan matsala ba za ta yiwu ba, munafunci ne. Ita muke kira da Hausa aqidar lankwame, za a hada kan ne wai don ku bada fage a zo ana yada aqidojin shi'a a cikin ku, shine yanzu abin da suka yi ƴan dariƙa. Yanzu ƴan shi'a sun maida ƴan ɗariƙa sun zama musu medium, sun zama musu kafofin yaɗa labarai ta hanyar su suke yaɗawa. Me kenan ana nan ana nan ana nan shine abin da ya faru. Yanzu a Iraki babu ɗariƙa sam, babu ɗariƙa. Dama babbar ɗariƙar da ta kasaita shekara 500-700 da suka gabata ita ce Shaziliya da Naqshbandiya. Ƴan shi'a duk suka bi suka karkashe ƴan ɗariƙun da shehunan, suka kwata masallatan, suka yi turning ɗinsu into ainihin makabartu, sai suka waye gari. Yanzu in ka ji ba ta kashi daga ahlus sunna na gaske, sai kuma ainihin ɗan shi'a. To wannan shine takhtitinsu a Najeriya. Yanzu duk inda masallatan sarakunan gargajiya suke da masallatan ƴan ɗariƙu, yanzu ahlus ƴan shi'a sun samu sun yi ƙarfi a wurin. To sai ga cewa sun yi ƙarfi akan kaza, sai su ce to shikenan a kashe limamin, a kashe kaza, a bubbuge sauran, sauran kuma dama sun bi su. Wani ba ku gani duk ƴan ɗariƙu ne, shi yasa ai magana ta da nake faɗi ba wai shigantaka ce nake musu ba, gaskiya ne nake cewa ƴan ɗariƙu iyayen ƴan Shia duk su suka haifi abiban su. Allah ya kiyaye. Saboda haka jama'a, shafa akan hufi addini ne na musulunci. Babu man tawadda'a min lahmi shati was-sawiqi, babin da ke bayani akan wanda ya yi alwala saboda ya ci naman ainihin wato akuya, was-sawiq kuma saboda ya ci gari wanda aka soya shi kamar garin rogo. Mun san garin rogo ba ainihin haka siddan ne daga rogon kawai ake juya shi ba, ko ana soya shi, to shi ne as-sawiq. To Larabawa suna da wani irin garin su ma, garin masara ne ko garin dawa haka, shi ne Hausawa nan kuma ake cewa garin bididis, wanda bayan ya daku kuma sai a soya shi, shi ne sai a ce bididis. Ina fata an gane. To in ka ci irin wannan to za ka yi alwala akan haka. Ina fata an gane. Wa akala Abu Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum falam yata. Daga cikin abubuwan da wuta ta taba jama'a waɗanda suke wajibi a sake musu alwala, ko wanda yake wajibi a sake mai alwala, shine naman raƙumi. Saboda hadisi ya inganta akan haka, sabanin abin da mazhabin Malikiya suka tafi akai cewa an ci naman raƙumi ba za a sake alwala ba. Menene dalili? Wata kissa ce wanda zamu zo mu kawo ta mai magana akan ta. To amma menene dalilin waɗanda suka ce kuma in an ci naman raƙumi za a sake alwala? Hadisi ne sahihi a cikin Sahihu Muslim da Musnad al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud. Aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, in na ci naman akuya zan sake alwala? Annabi yace in ka so. To in na ci na raƙumi fa yace sai ka sake alwala. Idan ku karanta Risalatu Haqiqatus Siyam, Haqiqatus Siyam ta Ibn Taymiyyah, sai Ibn Taymiyyah ya fito da asalin sirrin da yasa in aka ci naman raƙumi sai an sake alwala. Ya zo a cikin riwaya hadisi sahihi da Imam Ahmad ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, yace shi raƙumi in za ku haushi da sunan Allah, yace domin an halicce shi ne daga shaidanu, sai yake cewa ba ku ganin idanuwan shi yadda suke. To gaskiyar lamari jama'a, wallahu a'lamu, Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya farlanta lallai in ka ci naman raƙumi to alwala ta kare, sai ka sake wata alwalar. Wannan shi ne abin da yake daidai. To amma sai Malikiya da Shafi'iya sai suka kawo sababul wurudi na wannan hadisin, suka ce a'a, an yi sallar magriba ne, kafin ai isha ana zaune a masallaci sai wani sahabi yayi tusa, da wannan sahabi yayi tusa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa in aka zo sallah a ce wannan mutum ya sake alwala, an dan tuzarta shi, sai ya shiga cikin gida sai ya zo da soyayyen naman raƙumi sai ya ba kowa, sai ce to duk wanda ya ci naman raƙumin nan to sai ya sake alwala. Sai suka ce dan haka wancan hadisi na maganar sake alwalan nan to kun ji dalilin shi. Sai aka ce to ka'ida game da hadisi, in ka kawo hadisi, in ka kawo sababin zuwan hadisin daban, to sai ka tabbatar da ingancin shi. To ko wannan sababin ya inganta? Bai inganta ba. Al-Imam An-Nawawi shekara 800 da ta wuce a cikin sharhin Sahihu Muslim yace wannan hadisi hadisin ƙarya ne, don haka babu inganci game da wannan magana. Tare da cewa wannan magana duk masallatan Juma'a za ka yi ta yawo da idi da wuraren karatuttuka ana hujja da ita, amma ba ta da wani dalili jama'a. Ku karanta sharhin Muslim mai suna Al-Minhaj bi sharhi Muslim ibn Al-Hajjaj. Don haka duk wanda ya ci naman raƙumi alwalar shi ta kare, kuma wajibi ne ya sake alwalar. Amma in ya ci wani abu da wuta ta taba, naman akuya ne ko menene, to mustahabbi ne ya sake alwala, amma ba wajibi ba. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Wannan ainihin asarin da malamin ya kawo na su Sayyidina Abu Bakr da Umar, gashi sai malamin ya ce wa qad wasalahu at-Tabarani fi musnad ash-Shamiyyin bi isnadin حسن من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا. كنت يدعى في تدى أثر الإمام الطبراني شيرويت وشأت كل تافن شميسونا مسند الشاميين دي إسنادي إنغان تأكاوا دونكم أنكم فهنتكراتتك عندما كي جيا دوان شماكوا إلو وطن نسواكي كلا معلقاتكو مغنغن دا بخاري خابا إسنادي. To a ina isnadin su yake? Shine Ibn Hajar yace al-Imam at-Tabarani ya fita a cikin Musnad ash-Shamiyyin da kuma isnadi hasan. An fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akala katifashatin thumma salla wa lam yatawadda. Abdullah dan Abbas yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ci ainihin wato nama daga cikin ainihin wato hakarkarin akuya ko rago ko tinkiya sha shine karamar bisa dabba karama thumma salla sai tashi ya salla wa lam yatawadda bai saki alwala ba. Qala haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Laysu an Uqayl an ibn Shihab qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayya anna abahu akhbara أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضا. حروي جعفر دن أمر دن أمية يجي للي ما هيفنشي وأمر دن أمية يا باش لاباري شي وياك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة yana ciccisgar ainihin wato naman akuya haka yana fusga haka da baki yana ci fadu iya ila salati sai aka kira shi zuwa ga sallah fa alqasikina sai ya jefar da wukar ko ya aje wukar wato yana yankawa sannan yana sa hakori kuma yana cisga fa salla sai ya tashi ya salla wa lam yatawadda bai ainihin wato sake alwala ba saboda haka sake alwalar jama'a a matsayin naman akuya ko tinkiya ko rago ba wajibi bane. An fahimci wannan? Waɗannan hadisai ku je ku karanta su a cikin littafin Umdatul Ahkamul Kubra ta al-Imam al-Maqdisi, za ku samu diya tattaro su game da naman raƙumi da naman akuyar da makamantansu. Babu man madmada min as-sawiqi wa lam yatawadda. Babin da ke bayani akan wanda ya ci gari wanda aka soya shi sai ya tashi zai alwala sai ya sa ruwa ya kurkura baki bai saki alwala ba. إني هكا ياي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحابة وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فصريا فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضى صلى الله عليه وآله وسلم. وأن حديث جماعة سويد بن عمان صحابيني يبعد الأباري بشير بن يسار وأن يجي بشير ديماجيني بلرن باواني نعينهم بني حارثة yace annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama am khaybara ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yakin khaybara an yakin khaybara a shekara ta 7 ne bayan hijira khaybar din garin yahudawa ne saboda sun karanta a littafin su cewa annabin da zai zo a ƙarshen duniya ne sai suka yi ta tasowa daga kasasan su na Sham Filistinu da ina ne sai suka zo sai suka taru a wannan gari to sai suka zage game da noman dabino don haka garin Khaybar ya fi ko ina yawan dabino yanzu a Madina. Na fata an gane. Wai da fatan cewa annabin ya bayyana a cikinsu. To a wannan shekara ce sai ainihin suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama hatta idza kanu bisahaba har sai da suka je ainihin as-sahaba. Sahaba din wani yanki ne daga cikin Khaybar din ta bangaren Madina. Wahiya adna Khaybar shine wuri mafi nisa daga ainihin wato ko wato wuri mafi kusa a Khaybar din daga Madina. Fa sallal asra sai ya sallal al-asr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallal al-asr thumma da'a bil azwadi sannan sai ya sa a kawo guzurai. Guzuri shine zat wa tazawwadu inna khayra zadi attaqwa to al-azwad sai yasa aka kawo guzuri kowa ya kawo guzuri falam yuta ba aka kawo komai ba illa bisawiqi sai aka kawo gari fa amara bihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya bada umarni fa surriya sai ainihin aka jika shi da ruwa shine surriya sai aka zuba ruwa aka jika shi fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya ci wa akalna mu ma muka ci jama'a wannan hadisi dalili ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya samu shi yake mu'amala da shi abin da yake sa rai a kawo guzuri iri iri sai aka ce gari ne ya saukaka sai aka kawo sai ya ci ba na kasa bane in ka ci gari kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gari ba yanzu ga kana cin gari sai a dauka kamar na kasa ce ko talauci ne ko kuma yaya ne ba na kasa bace duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba na kasa bace sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke sa kaga ai annabawa na iya rashin lafiya dan haka rashin lafiya ba na kasa bace amma annaba ba sa hauka dan hauka na kasa ce ina fata an gane to sai yake cewa fasurriya fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa akalna aka jika gari manzon Allah ya ci mu ma muka ci thumma qama ila al-maghribi sai ya miƙe zuwa ga sallar magriba famadmada ya kurkura baki wa madmadna mu ma muka kurkura baki thumma salla yayi salla wa lam yatawadda bi saki alwala ba sallallahu alaihi wasallama abinda ake nuna maka da aka ce duk abinda ka ci wanda wuta ta taba naman akuya ne ko ba naman akuya ba da aka ce ba za a saki alwala ba amma ba tashi zaka yi bakinka da gugubin abun ba kuma yadda mutane in an sha ruwa da magriba kafin ayi sallah ai kafin ka shiga sallah ana buƙatar ka dibi ruwa ka kurkura bakinka dan kakka shiga sallah kuma gugubin dabino yana dawo maka hadewa zakai ko furzawa zakai ko kuma kana jin zaki ko tsamin kunun tsamiya ko kunun zaki ko makamantan haka sai ka kurkura bakinka qala haddathana asbaghu qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani amr an bukair an quraib an maymuna anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama akala indaha katifa thumma salla wa lam yatawadda kaji wani hadisi daga quraib quraib yace ya karbo daga maymuna maymuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama akala indaha katifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ci nama daga cikin naman a wurinta thumma salla sai tashi ya salla wa lam yatawadda bai saki alwala ba to dalili akan kenan abin didda wuta ta taba ba lalle ne a saki alwala ba sai dai naman raqumi saboda shi hadisi yazo sahihi akan shi game da haka babul hal yumadmidu min al-labani to idan nono ne mutun ya sha bayan yana da alwala ya tashi zai salla ko sai ya kurkura bakin shi ko kuwa zai iya shiga sallar da wannan tsamin nono ko zakin nono ko gardin nono a bakin shi قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب بنا ومضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري فإن حديث عبد الله بن عباس يروي توشي yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha nono famadmada sai ya kurkura bakin shi wa qala sai yace inna lahu dasaman saboda akwai maiƙo tattare da shi ba a rasa maiƙo a cikin nono ko domin a cikin shi ake cire man shanu da sauransu to da haka koda nono ne ka sha to zaka kurkura bakin ka saboda wannan danko da yake tattare da shi babul wudu'i minan nawmi ومن لم ير من النعسة والنعستين أو خفق وضوءا إمام البخاري فارش قالت كن ساباني فنمن يمن يما لمن فئه يتي باب دك بياني أكان ين الولا سبو دا بچي واتو انهر كي بچي بچي دا أكي كرا بچي تو سيكاي الولا أما سيتي ومن لم ير من النعسة دا كما تكن ما لمن فئه أكوي وان ديكي baya ganin cewa sai an saki alwala minan na'asati saboda gengedawa daya haka awin wan na'asati ko gengedawa biyu kana zauna haka sai ga kanka ya danyi layi haka sai ka dan miƙe to kana da alwala yaya yace cikin malaman fiqh ko wanda yake ganin wannan ba komai dan abu ne mai sauki wannan asati ne haka dan gangida biyu haka kan yi to ba komai in ka miƙe sai kai sallaka awil khafqa wudu'an ko kuma wanda ma yake ganin koda ka kai ga sun kuyar da kan haka kana bacci to ba sai kai ainihin alwala ba to amma abinda malamai suka ce shine al'ibra anan yaya baccin yake haka mazhabi mafi dacewa a cikin fatawar bacci shine mazhab malikiya karanta ishmawi na malam rufa'i yace bacci nau'i hudu ne yace akwai bacci mai tsawo mai nauyi wajibi a saki alwala akwai gajeren bacci mai nauyi wajibi a saki alwala akwai dogon bacci mara nauyi yace ba wajibi bane alwala amma mustahabbi ce yace akwai gajere kuma mara nauyi yace wannan babu komai wannan tafsilin gaskiya shine tafsilin da yafi kowanne inganci domin matsalar bacci tana daga cikin matsalar da in kana karanta fatawoyin malamai sai kaga wannan yace kaza wani ma yace baccin ko yaya ya kasance in dai a zauna ne ko mun yi shi ko kai mun shari babu komai kuma akwai hadisi sahihi cikin sahihu muslim saboda ga sahabbai akai sallar magriba suna zauna a masallaci su yi bacci har a rinka jin suna gurnani da mun shari in aka zo tashin wani sai an bugai kuma yin tashi sai ya sa haka wasu sai suka ce wannan dalili ne tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ibada to ga kuma hadisin ainihin wato abin nan al-ainu ka'usah idan namat al-ainani istalaka luka idanuwa guda biyu suna nan lafiya launi wato in suna bude to dubura ma ana sanar me take ciki da zaran ido yayi baccewa bacci in dai a zauna ne to babu komai yace sai wata ranar juma'a suna zaune da wani mutum a masallacin juma'a sai ji mutumin nan yayi tusa ga tusar tayi ƙara ga ta tayi wari ga ta canza cewa yana canza na fata an gane Allah ya kiyaye qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an hisham an abihi anhu an-nawm har sai baccin ya watsake daga gare shi fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'is domin ɗayan ku idan yana salla a halin yana jin bacci la yadri bi san me zai faru ba la'allahu yastaghfiru mai yiwa yayi kokarin roƙon gaf sai ka kwanta ka dan yi baccin da gurgurdan yadda zaka samu sakewa in ka tashi sallar kai ta cikin nishadi wannan irin matsala muna fama da ita da alazai duk shekara alhazan Najeriya a galabai ta ake kai su galibi a je a zube ku a nan kama ina fata an gane sai ku tafi a gaje in kuka je Jidda wani lokacin sai a rike ku awa biyu awa uku kafin a tafi da ku ana isa da ku Makka to sai kaga ga bacci ga yunwa ga dauda ga warin baki can asibiti saboda ya sha wahala in dira Makka a gaje zaka iya zama baka yi umara ba ko kwana nawa ne amma da sharadin ba zaka cire haramin ba in yadda ta sai ka sai wani ka canza ka zauna har sai ka tsu ka damuwa da kashi da fitsari shari'a ta dube su za ku zo ku ji hadisan kana salla sai ka ji fitsari ko kashi ya matsai ka tuta sallar a ga salla za a yi ga abinci an ajiye kuma kana jin yunwa a liman a ci abinci sai liman Allahu a'lamu amma isti'nasi ne dai a majalis na karatu an zo za a yi salla liman na jin yunwa liman ya ce jama'a a ci abinci tukuna aka ce a ya kamata dai aglaga mata mala aka ce to shikenan fara salla liman ne na kallon kwana abinci to da ya zauna zai ce kawai sai ya ce to ai sai a ce ya dauka hamma yayi sallaman to shine Allah ya kyauta eh na'am
Ayi
karfe 6 da rabi na yamma ta yi magariba ta kusa yi gashi bai la'asar ba ga kuma bacci in ya tashi wannan la'asar ba zai ta anatsa ba sai ya kwance shi in ya kwanta yayi gurgurdan baccin sai ya tashi karfe 7 da rabi ko karfe 8 sai ya sallar la'asar sa dai suna da nasu cewa ma ci na gaba da sallah kaji kamar garin mayin wata wai ci na gaba da sallah wannan ba hadisi bane Allah ya kyauta qala haddathana abu ma'mar qala haddathana bacci a salla to sai ya yanke sallar yayi bacci hatta ya'lama ma yaqra'u har sai lokacin da zai fahimci ko kuma ya san me yake karantawa ina fata an gane babul wudu'i to annan maganar da kare domin yana sallar bacci ya dauke shi saboda me aka ce bar sallar saboda baccin ba dan alwalata kare ba kun ji hujjar bukhari dan kana sallar ne sai ka ji bacci ya daka haka sai ka ji bacci ya daka haka to ya zaka yi ko dai ka ci kare ba shine hujjar da bukhari yake so ya ce to alwalata ta kare ba sai kuma ka yadda sai ka bar sallar yanzu da ka yadda ka bar sallan aka tambaye ka ai mu kana sallan mun ga ka dan gyada haka gyada wanda kai ce ta sa ka yanke sallah ko ko sai ka da alwalat ta kare ba abinda ake magana anan haka suddan zaka iya sake alwala bayan kana da alwala domin wannan nurun ne ala nurin hadisi yazo sahihi akan haka cikin sunan Tirmidhi bayan kana da alwala jama'a sai kuma ka sake yin alwala an ga yana da isnadi biyu akan hadisin amma matanin guda ɗaya ne keke da keke yadda dalilin da yasa ke hawala sanad kenan idan wancan matanin da wannan matanin akwai kalma koda kwaya ɗaya ce da ta saba to ba kai hawala sanad ba amma hadisi kure sai ga mutum na karanta isnadin sai ya ce ha a wato abbreviation ne ko kuma kamar yan jarida suna da wani ilimi na rubutu da ake kira shorthand shi asalin abun zaka dan yi wani watsatsake ne wanda kai ka san me ka rubuta amma su masu karatu basu ma samirin an Anas qala kana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yatawaddau inda kulli salati Anas yace annabi ya kasance kowace sallah zai yi sai yayi mata alwala qultu sai nace to naji na annabi sallallahu alaihi alwala ne akan alwala saboda karin kyautatawa wannan alwala da yake a wurin kowace sallah tare da cewa alwalar baya bata kare ba shine dalili akan sake alwala min ghairi hadasin baka yi tusa ba kana an karshe da zai diga akan wannan gaba zai dige tare da zunubanka sannan ranar alkiyama wannan alwala tana nan tana ainihin darsasuwa a gabobinka za ta tashi ita ce za ta haskaka maka sannan wannan alwalar in tsautsayi amma جماعه كندجي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان wannan shine dalilin da ke nuna maka cewa sahabbai galibin su ummiyaini ba sa lissafi irin su ce 19 kaza 14 kaza irin wanda zaka ji ɗan boko da ɗan arabiya suna yi lissafi suke za ka kamar irin yadda na waɗanda ba su yi karatu ba waɗanda ba su yi karatu to yaushe kai kaza to amma inda matsalar take faruwa wani lokacin lissafin nasu yana da rudani dan ka je ka same shi ka ce baba yaushe aka haife ni sai ya ce randa Aminu Kano ya zo nan garin to Aminu Kano ya zo garin sau biyar to wanne Aisha Sardauna sai ta ce maka ranar kaza ga watan kaza sai ka ce to ran nan aka haife ka dine ummiyai kenan jama'a wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba in aka cewa annabi ummi daraja ce kai aka ce maka ummi to Allah yake annabi ya mana sallar al'asr falamma salla da abil at'ima da ya idar da sallah sai ya ce a kawo abinci falam yu'ta illa bisawiqi ba a zo da komai ba sai gari fa akalna muka ci wa sharibna kuma muka sha alwala ba alwala shi tun wanda yake da ita ta farko ta al'asr ita yi to kaga dalili akan kenan in ka sake alwalar yayi in baka sake ba fa wanda kake da ita ta da ta yi babun na'am hadisin sai su ce duba ai makharajin hadisin ba daya bane waye ba da wancan labarin Anas waye ba da wannan labarin Suwaid kowa ya ba da labarin abin da ya gani dalili akan kenan duk dayan biyun daidai ne wancan ya ba da labarin cewa abu karo insha Allah babun min al-kaba'iri Allah yastatira min bawlihi tabbiji jama'a kun ji wani babi kuma yace yana daga cikin manya-manyan zunubai ya tsaya suturta jikin shi ana ganin al-aurashi saboda hadisi ɗaya ne amma ya zo da waɗannan lafuzan gaba ɗaya fitsari najasa ce to ya zama in ka zo yin fitsari sai ka dubi wurin da yake da laushi suka ce in aka ce wa laifi kabira ana nufin laifin da anan duniya haramun ne a lahira kuma akwai ukuba ko kuma laifin da yake bayan an haramta shi anan duniya in kai akwai haddi ko da a lahira sakamakon haddi kabira to duk abin da kaji kuma an ce a ranar lahira akwai azaba kaza ko a kabari akwai azaba kaza, to dalili ne akan wannan abin kabira ce. To kaba'ir guda nawa ne? Wasu malamai suka ce guda bakwai ne, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam kiru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu. An yi taron gwamnoni guda 30 da kaza kaza, sai ka ce gwamnan gari kaza ya zo wurin taron, yana nuna sauran ba su zo ba? A'a, kana karfi tsuguna inda fitsarin zai rinka sharshara yana dawo mai, ko ya je tsuguna inda babu ruwa, babu dutse, ba abin da zai samu, sai wai sai karkade karkade karkade, yana miƙewa sai kuma fitsarin sai sake dawowa jikin shi. To bari dai ku ji hadisin, ce wata rana manzon Allah ya zo wuce wani lambu daga cikin lambunan Makka ko Madina wanda an kewaye shi da shinge, haka an yi mishi danni. Hausa ta mu sai an yi hakuri jama'a, shi yasa muka kawo wannan baka gane ba, sai mu dan kawo wannan ba dan komai ba, saboda jama'a tunda mun ce da Hausa za waye gari a batan bakatantan kenan. Ka je ga mutum bai jin turancin da yake cewa yana ji, Hausar kuma ya bari ta salwanta. To amma dai gaskiya yanzu malamai kwararru a harshen Hausa sun hura wuta akan lallai Hausa ce karfin, dan haka duk abin mutanen kasar China suka kenan, shi yasa ko ga duk duniya yau ba kasar da ake kire-kire irin China. Duk abin da ka gani wata kasa ta yi, in ka dauka ka kai wa China za a maida shi made in China, kuma in ka gan shi wai inferior bai da kwari, ko kai ne kasa aka yi bai da kwarin, za su iya yin akan tattali, kowa ya biya rubuta. Na haka yanzu jama'a masu bincike akan computer yanzu kuna da Google da Hausa, duk abin da kake nema da Hausa yanzu akwai Google na Hausa. To wannan yana daga cikin abin da, to kai kuma me za ka yi, kai likita? Sannan yanzu ka je Makka ka gani, bayan Larabci yare mafi karfi shine Hausa a Makka da Madina. Sudan kan dama aiti ne an Hausance, amma a Makka yanzu ba Larabe ne sai ka ga yana dan jeho, dan Laraba ne kuma, saboda kawai Bahaushe duk inda yaje zai kafa dabashi, kuma zai yi yaren shi baya jin kunya kowa. Dan haka sai kawai zaka ga ya shiga shago yace nawa, aka ce 10 riyal, yace nawa, sai haka da wani danni daga cikin dannayen Madina au Makka ko Makka, basami asauta insanaini yu'azzabani fi quburihima, sai Annabi ya ji ihun wasu mutane guda biyu ane musu azaba a cikin kaburbukansu. Na'am, yana daga yace idan aka dauko gawa sai ka rinka cewa qaddimuni qaddimuni, ku yi marmaza ku yi marmaza ku kai ni, in gawar mutumin kirki ce. In aka dauko ta mutumin banza sai rinka ya waila ya shiga uku, aina yadhhabuna biha, ina za a yi da shi? Sai manzo Allah yace yasma'u sawta, idan doki cikin shi ya kumbura ya ci leda ko ya ci wani abu, aka yi mishi jiko da duk wani magani ya kasa amayarwa ko ya kasa kasayar da wannan, sai a kai shi makabartar kafirai a daure shi dokin. In aka kai shi makabar sai a kai doki can a daure makabartar kafirai, tunda yana jin azaba kabari, ba dai ya kasa kashi ba, to yanzu ya ji azaba kabari ya yi zawo, tuni in ya yi zawo sai su kamo shi ya watsake kenan, an huta da duk wani jike-jike. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce bala, ko da ike dai laifin babban, kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi, dayan shi baya suturtuwa daga fitsarin shi, ma'ana fitsarin yana dawo mai jiki ya bata mai jiki, wa kana shine kai gulma ka kawo gulma nan, sai kuma ka dauki tasu, sai ka in ka je gaba yanzu kana da riwaya biyu kenan, da wadda ka zo da ita da wadda suka kara maka, in ka kara gaba ka gaya musu wannan biyun suka kara maka daya, sai kai ta yawo kana ta guntsugulu. To duk kabar dabino, wato ganyen dabino, zarbar dabino, fakasara ha kisrataini, sai ya karya ainihin ya balla guda biyu, haka karyawa yayi ba tsagawa yayi ba, fa wa ba ala kulli qabrin minhuma kisra, sai manzo akwai yiwuwar a saukaka musu azabar matukar waɗannan ganyayyaki ba su bushe ba, au ila an yayi ba sa, ko kuma za a dan tsahirta musu, za a dan sassauta musu azabar har zuwa sadda ganyen zai bushe. Jama'ar musulmi kunji, tunda ana ba gulma annamimanci najasar fitsari, naga kowanne musulmi ya iya da bakin shi. Jama'a, kana nan baka sani ba, ashe ibadarka tana baci saboda me? Saboda baka kula da najasar fitsari. Kuma wannan abin yana da alaka da tarbiya, jama'a ya kama, to sai girma haka baya kyamar abin, in ya girma zai dan rinka kaucewa abin ne kawai saboda ya san abin kyama ne, amma so ake yara su kyamaci najasar fitsari saboda ku duba musibar da take jawowa. Sannan an namimanci jama'a a nuna mutane su